This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa da Murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyar yau Laraba 11 ga watan Satumbar shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Hawwa da kanin labarai.
Mataimakin shugaban ƙasa Amurka Kamala Harris ta jam'iyyar Democrat da tsohon shugaban ƙasa Donald Trump na jam'iyyar Republican sun yi tozali a daren jiya Talata a yayin muhawara da ta ƙara kintsawa ta takarar babban zaɓe wato na tunkarar babban zaɓen 5 ga watan Nuwamba. Rundunar sojin Isra'ila ta ce ɗaya daga cikin jiragenta marasa matuƙi ya faɗo a yankin kudancin zirin Gaza. Gwamnatin ma'aikatan filin sauka da tashin jiragen sama na ƙasar Kenya da ke birnin Nairobi suka fara wani yajin aiki a yau Laraba.
Kanan labarin kenan. Kamar yadda kuka ji a kanan labarai, a cikin shirin ma za ku ji yadda masana kimiyyar siyasa ke kallon muhawara tsakanin 'yan takarar shugaban ƙasa a nan Amurka.
To ai a cikin su idan zan ba su maki duka zan ba su 50-50 ne, saboda menene? Kowa ba wani abu da ya zo da shi na a zo a gani gashi mu ka kamar nan nahiyar mu da abin da suka yi na ƙasar Amurka ne. Menene suka faɗa game da Afirka?
To madalla, batun farashin man fetur ya janyo cece-kuce a Najeriya da jamhuriyar Nijar, inda masana suka ce akwai alamar tattalin arzikin Najeriya ka iya sake fuskantar koma baya sakamakon hauhawan farashin man fetur a ƙasar. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafi da shirin zamantakewa na Zainab Babaji, wanda a yau shirin ya taɓo batun zamantakewa aure da matsalolin da ke tattare da shi. Muna kuma dauke da sakonnin ku masu sauraro da kuka aika mana ta hanyar email. To amma yanzu bari mu fara da shirin labaran duniya kashin farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da yamma ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Mataimakin shugaban ƙasa Amurka Kamala Harris ta jam'iyyar Democrat da tsohon shugaban ƙasa Donald Trump na jam'iyyar Republican ba su taɓa yin tozali da juna ba sai a daren jiya Talata, inda suka fara taho magama a fafata muhawara da za ta kai su ga tunkarar juna a babban zaɓen ƙasa na 5 ga watan Nuwamban bana. A tashin farko dai ƴan takarar biyu sun sha hannu kafin kowa ya je ya tsaya a matsayar shi akan dandamalin muhawarar na cibiyar Constitution ta ƙasa da ke Philadelphia, inda daga nan suka fara kai ma juna farmaki. Sun yi kumfar baki akan batutuwan tattalin arzikin Amurka, 'yancin zubar da ciki ga matan Amurkawa, sai batun shige da fice akan iyakar Amurka da Mexico, da yakin da Isra'ila ke yi da mayakan Hamas a Gaza, sai mamayar Russia a Ukraine, da batun tarzoma ranar 6 ga watan Janairu shekarar 2021 a Majalisar Dokokin Amurka, a lokacin da Majalisar Dokokin Amurka ke tabbatar da faduwar Trump din a zaben na shekarar 2020. Da take magana game da zaben na shekarar 2020 da shugaba Joe Biden ya yi nasara akan Trump, Harris ta ce mutane miliyan 81 ne suka fatattaki Trump, ta ce ya yi matukar wahalar fahimta hakan. A ranar Laraban nan, rundunar sojin Isra'ila ta ce ɗaya daga cikin jiragenta mai saukar angulu ya faɗo a yankin kudancin zirin Gaza, inda sojoji biyu suka mace, wasu bakwai kuma suka jikkata. Wani bincike na farko-farko ya nuna cewa ba makiya ba ne suka yi sanadiyar faɗuwar jirgin. Jirgin mai saukar angulu ya faɗi ne a yayin wani aiki na ɗauko wani soja da ya samu rauni a yankin birnin Rafah. A yau Laraba ma wani harin ta sama da Isra'ilan ta kai a yankin gabar kogin Jordan ya kashe akalla mutane 5 a birnin Tubas, kamar yadda jami'an bayar da kulawar gaggawa na Palestino suka sanar. Dakarun Isra'ilan sun bada rahoton cewa sun gudanar da wani hari ta sama da ya kaikaci wata maɓoyar mayaka masu ɗauke da makamai a yankin.
An jima kaɗan Hawwa za su sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan. Bayan zazzafar muhawara tsakanin 'yan takarar shugaban ƙasa a nan Amurka da suka hada da mataimakin shugaban ƙasa Kamala Harris da tsohon shugaban ƙasa Donald Trump suka yi a jiya dare, to shin yaya masana siyasar duniya suke kallon wannan muhawara tsakanin su waɗannan 'yan takarar? Haruna Shehu Marabat Jos ya tattauna da Farfesa Sharif Gani Ibrahim, malami a Jami'ar Abuja, wanda ya mana fashin baki daki-daki akan abubuwa da su 'yan siyasar suka yi bayani a kai.
From 3:30, we've been sitting down there waiting. Nobody is coming out to tell us anything, to inform us anything. Either we should go, leave, look for a hotel or something.
To madalla jama'a sai mana akin gafara na ura ce amma za ku ji wato wannan wato fashin baki da Professor Sharif Gali Ibrahim wato malami a Jami'ar Abuja ya mana game da wannan muhawara wadda aka yi tsakanin ɗan takarar shugaban ƙasa a nan America da suka hada da Kamala Harris da Donald Trump.
Shi shugaba Trump ya fara cewa ya daga tattalin Amurka musamman ma ganin cewa biliyoyin daloli da ya sa Amurka ta samu a gargashin mulkinsa saboda ya daura wa kasashe haraji. Sannan bayan wannan daura haraji da yawa kasashe, kasar Amurka ta samu a dimbin kuɗi a kan haka. Ita kuma Harris tana ainihin zargin Trump cewa a gargashinsa ya rage haraji ma biloniyas, ma'ana masu kuɗi na gaske na Amurka, ya yanke musu haraji, ma'ana ba su biya, dubi da cewa shi ma mai kuɗi ne. To wannan zargi ne ta yi masa, shi kuma ya nuna cewa ai abin da ake bukata shi ne a samu kuɗi, sannan kuma ya samu ma ƙasar Amurka kuɗi. Sannan kuma yake ƙara ɗaura laifi ga ainihin shugabancin Harris da Biden. Yana cewa ba a taɓa samun tsananin rayuwa a Amurka kamar wannan lokaci ba, saboda menene, kuɗi da yawa zai sai maka abu ɗan kaɗan, ba kamar da, ma'ana kamar darajar dalar ta ma ragu a yadda yake gani. Yace tunda ake tarihi ba a taɓa samun lokaci da Amerikawa suka shiga matsanancin hali irin na wannan lokaci ba, ƙarƙashin jagorancin shi shugaba Biden da Kamala Harris. Wannan kenan. Aka zo bangaren ainihin lafiya, bangaren fannin lafiya, ita shugaba mataimakin shugaban kasa Amurka, ma'ana Kamala Harris, ta ce wa ta nuni ga cewa shi shugaba Trump bai da wani tsari akan ainihin lafiya na mutanen Amurka. Shi kuma yace ai san da yayin mulki dama tsari ne na jam'iyyar su, ma'ana Obamacare, da ya zai tarar da Obamacare kuma a kan shi ya zauna. To kaga cewa idan bai kare a kai ba, ai ya kamata su yi amanna su karba abin da ya basu da shi, saboda menene, tsarin su ne kuma ya bi tsarin su, bai canza musu ba. To amma a wannan gibin har ita mai tambayar ko kuma shi mai tambayar yake tambayan Trump kamar ba ka da tsari na lafiya kenan. To abin da Trump ya nuna shi ne bai da wani tsari ne ya canza ko ya kara ga ainihin harkan lafiya da ta shafi lafiyan al'ummar Amurka. Ya nuna cewa abin da ya tarar na ainihin tsari na Obama shi ya ci gaba da shi. To za a duba kuma magana border. Ƙarƙashin jagorancin Biden da Kamala Harris suna ganin cewa abu mafifici shi ne a karɓi mutane masu shigowa, ma'ana ‘yan gudun hijira a karɓe su a Amurka. Shi kuma ya ce sam-sam, saboda mutane ne ‘yan kwaya, mutane ne waɗanda suke cikin wurin gyaran hali daga prison, mutane ne waɗanda ƙwaƙwalwarsu ma ta taɓu, wasu suke shigo musu, sannan kuma suna karɓan ayyukansu. Wannan shi ne ikirari da shugaba Trump ya yi. Ita kuma Kamala Harris ta mai da martani da cewa ai ba a taɓa samun lokaci da Amerikawa ba su da aikin yi kamar lokacin da shi shugaba Trump ya yi mulki ba, amma shi ya assasa, sannan kuma ya ƙara ƙarfafa nauyi akan maganar cewa yana samun shugabancin ko kuma rigabar shugabancin Amurka zai ainihin kulle boda, saboda ainihin masu gudun hijira su daina shigowa a ƙasar Amurka saboda illar da.
Professor Gali Ibrahim malami a Jami'ar Abuja kenan a tattaunawarsa da Haruna wato Shehu Marabban Jos. Ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka. Yanzu ko ga Hawwa da ci gaban labaran duniya.
To baba gwamnatin ma'aikatan filin sauka da tashin jiragen sama na ƙasar Kenya ne da ke birnin Nairobi suka fara wani yajin aiki a yau Laraba domin nuna ƙin amincewa da wata yarjejeniya da gwamnatin ƙasar ta shirya kullawa da wasu masu zuba jari daga ƙasashen waje. Dakatar da aikin na kungiyar ma'aikatan filin jirgin saman na kasar Kenya ya haifar da tsaiko da masu ke tashi da shigowar fasinjoji cikin kasar. Lamarin ya ritsa da wani fasinja mai suna Wada Omar.
From 3:30 we've been sitting down there waiting. Nobody is coming out to tell us anything.
Wadar Umar kenan take cewa mun kasance a nan tun daga karfe 3 na yammaci muna zaman jiran tsammani ba ni wanda ya fito shaida mana wani abu ko yace da mu kala ko dai a ce mu tafi ko mu je mu jira ko kuma mu je mu kama hotel ko dai wani abu makamancin haka tace gani tare da karamin yaro da ke cikin yunwa a halin yanzu ba ni wanda yazo a nan hakan ko kadai bai dace ba a ranar litinin ne babbar kotun kasar Kenya ta bada umarnin wucin gadi na dakatar da yarjejeniyar da ake shirin kullawa har sai an kammala nazarin shari'a akan batun ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
Agaida Hawwa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC to madalla A farkon wannan watan Satumba ne ƴan Najeriya suka tashi da jin ƙarin farashin man fetur wato da kamfanin albarkatun mai na NNPCL kidan tayi a Najeriya wanda ya tashi daga naira 617 zuwa naira 897 wanda hakan ya jawo wato muza gashin baki tsakanin ƴan kasar duk da cece kuce da al'ummar Najeriya ke tayi hakan dai bai sauya wato kamfanin na NNPC ta janye sabon ƙarin farashin man fetur da ta yi sai dai hakan kuma ya janyo hawa-hawan farashin kayayyaki da kuma sufuri a ƙasar wanda ya sa wasu suka haƙura da wasu buƙatunsu na yau da kullum wakiliyarmu Rukayya Basha na ta wato ta zanta da wasu ƴan Najeriya a wannan rahoto da ta aika mana
Alhaji Halidu Maraba ina da yara guda hudu mata ta ba ta aiki ita ke kai su makaranta ta dauko su koda yaushe to kai full tank whoop wajen 80,000-75,000 ya kare da wuri mun koma wurin magana school boss a makarantar da yake akwai dan taki sun ce sama da 50,000 to ta ina zaka fara nayi shawara na guru abin da nake samu da abin da ke da shi in dauko yara na in dawo da su kuzuni in makana kiyamar leli tun duk da waccan makarantar ta fi kyau na higan su da ita saboda akwai addini a ciki akwai boko to amma dole na haƙura dawo da su kuzuni dan in samu zaman lafiya
sunana Abubakar Haliru ina zaune a Yawundi Street 44 Yawundi Street Season 6 Abuja wannan ƙarin man ya shafi gaba daya dukkanin al'amuran rayuwa kuma wannan abin indai ba Allah ya ta an rage ba ba mu san inda abin zai tsaya ba saboda wancan ƙarin da aka yi na mai har wanda wannan ƙarin ka bai bi dina tsada ba saboda transfer zai ƙara tsada komai zai ƙara
sunana Kefas gaskiya tashin mai dinnan ya shafe ni ya shafi dukkan mutane ko ban da mota dan shiga mota in yi tafiya to dai muna biyan yara na suna tafiya makaranta muna biyan 20,000 school bus to yanzu aka kudi ya tashi 60,000
koyaya masana ke ganin hakan a ma'aunin tattalin arzikin kasar Professor Kabir Isa Dandago malami kuma masanin tattalin arziki dake Jami'ar Bayero a jihar Kano ya bayyana cewa
wannan dai makari na man fetur kadai da ke gaba al'umma ba ma har gwamnatoci na juhudi da kananan hukumomi dukkanin su dole ne su koka kuma wannan zai dada yi kasa da wato jumlar arziki da ake haifarwa na kowace rana a ƙasa wato GDP zai kasa sosai kuma ne kasa sosai dama abinda ake kira per capita income shi ma zai ragu wannan mataki guda daya yana jiggata tattalin arzikin ƙasa
yanzu dai ƴan Najeriya na hankorin ganin yadda gwamnatin tarayya za ta fito musu da maslahar halin da suke ciki na matsin rayuwa Rukayya Basha muryar Amurka daga Abuja a Najeriya
to madalla a gaishe ki a makwabciyar jamhuriyar Niger ma batun farashin man fetur ne ya janyo mabambantan ra'ayi bayan gwajin shirin rage farashin mai a kasar ga dai Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani a wannan rahoto da ya aika mana
A watan Yulin da ya gabata ne hukumomin mulkin jamhuriyar Niger su karba kiraye-kiraye ɗan kasar na rage kudaden man fetur na esansi daga sefa dala 110 zuwa sefa dala 100 ba tamma guda yayin da suka cire dala 10 ga man diesel. Sha'ana iya cewa bayan sama da kwanaki 40 da wannan ragin shin ko kwalliya ta biya kudin sabulu wannan ita ce tambayar da na yi wa Alhaji Asuman wani jagoran wani gidan mai a cikin garin Tawa da dokar ta shafa.
Lallai kwalliya ta biya kudin sabulu tun da gwamnati ake ana kallon kwalta. mai da aka kawo daga waje ya hina mu a rakurai amma yanzu alhamdulillah abu yayi kun ba kara rage an kai a bar shakar
ana dai bacin duniya ne akan tuna da kiyama domin yayin da wadansu ke murnar ragen ya koma matakin dindindin wadansu na cewa har yanzu bata sake zane ba game da manufar da ake son a cimma na karkato ɗan ƙasar izuwa shan man na cikin gida kamar yanda Usman Menuje ke cewa
magana gaskiya wannan raguwa mu dai bamu gamsu ba dai dan saboda gaskiya mun ba mu abin da ya canza daga ciki har yanzu mu man nan na bisa titi har yanzu shine muke sha da saboda babu wani bambanci da shi da na station wani lokacin ma sai ka iske shi na bisa titin ma ya yo kasa bisa ga na station
har yanzu za a iya cewa da sauran zumu kaba game da manufar hukumomin kasar ta jamhuriyar Niger na janyo hankulan ɗan kasar da su bar fasa kwabrin man suna shigowa da shi abin da yasa Habibu mai gushiya na garin birnin Kwani cewa duk da ragin farashin da gwamnati ta yi komi bai canza ba a waɗansu wurare kamar na garuruwan su
babu abin da ya canza ga masu sha ne ta bayan fage sun ci gaba da saida abin kan farashi na 100 ko 150 har 80-80 zana ma kai 150 shi ko na gwamnati wanda aka sai su a bisa station 100 ba tamma guda yanzu dai muna jira alƙawarin da gwamnati ya yi mu gani ko a yi gaba ko a yi baya
gwamnatin dai na ci gaba a ƴan kwanakin nan da gagarumin operation na kamun man na wasa kwabri domin kariya lagon masu wannan sana'ar sai dai idan ana son a rage wasa kwabrin man dole ne in shi Bashir Abba na garin Tawa a kan rage farashin sa
kaga lokacin da aka rage kudin mai ya koma daidai na Najeriya madala 100 ake shan shi ma na Niger dala 100 saboda man ga da ake zuwa a siyo wani wasa kwabru wani menene babu shi rage ya zai dan in ka samu mai na cikin gida da araba babu ruwanka da zuwa dauko mai
to ne dai ya kai man fetur din naira 1000 da naira 200 a garuruwan Najeriya da ke kan iyaka da jamhuriyar Nijar Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar
a gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoto wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu ko ga shirin mu na gaba
Jama'a masu sauraron mu barkanmu da warhaka. Sannun mu da sake saduwa a zauren zamantakewa na wannan mako. A shirin zamantakewa mukan zakulo masu ruwa da tsaki ne don tattaunawa kan hanyoyin samar da haɗin kai da zaman lafiya tsakanin al'ummomin da ke da bambancin addini, kabila, jinsi da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji. Zamantakewar mu A yau shirin zamantakewa ya tsallaka zuwa jamhuriyar Niger ne inda wakilin sashen Hausa na muryar Amurka jihar Maradi Mansur Sani ya tattauna da wasu masu ruwa da tsaki a harkar zamantakewa ta aure ga yadda tattaunawar tasu ta kasance
haka ne jama'a masu sauraron sashen Hausa na gidan rediyon VOA muryar Amurka kamar yadda kuka ji cikin ikon Allah shirin zamantakewa ya kawo ziyara a Mada Rumfa gari cikin jihar Maradi jamhuriyar Niger zamu tattauna ne akan abin da ya shafi zamantakewa kuma zamantakewa ta rayuwar aure a cikin wannan zauri muna tare da wato wasu al'umma wanda suka kasance ma'aurata kuma maza da mata cikin ku Allah zamu gabatar da kowa ɗaya bayan ɗaya ga masu sauraro sunanka
Sani Umar ana ce man Dan Bature
masha Allah sai kuma
Salisu Garba ana ce man Kaska
to sai kuma
Sani Musa mai gyaran radio da rakodi ana ce man Sani Preti kuma
masha Allah sai kuma malamai mata
Maryama Muhammadu
to masha Allah sai kuma
Cima Lawali
sai kuma
Maryama Sani ana ce man Balaraba
to masha Allah to da fatan masu sauraron mu a cikin wannan shiri za ku ji dadin kasancewa tare da mu da waɗannan al'umma da kuka ji muryoyin su kuma da fatan wannan shiri zai kayatar da ku maudu'in namu shine akan zamantakewa a aure idan an ce aure suna ce ta ma'aiki wadda dukkanin mu nan cikin iko Allah ita ce ta kawo mu duniya kuma shine ke raba zargi a gane cewa da wane suna da alaka ba tare da wani shakku ba an yi aure tun harkon duniya har ya zuwa yanzu kuma ba a san karshen shi ba sai duniya ta kare to ba tare da bata lokaci ba za mu so sanin yanda ake yawan aure kuma suka ji ana yawan mutuwa aure a gulguje zan fara da kai malami na farko. Bari mu fara da malamin mu na farko. Kara gabatar da kanka ga masu.
Ni ne Sani Umaru, ana ce man Dan Bature.
Sani Umar Dan Bature, kana cikin al'umma ma'aurata ko kuma gidanta, ana ka tunani ana yawan dauran aure kuma ka san ana mutuwa aure. Me yake kawo yawan mutuwa aure?
Abin da ke kawo yawan mutuwa aure, na daya dai ana yin aure na dole, yana kawo yawan mutuwa aure.
Ana ganin ana auren dole har yanzu?
Ana auren dole, na wanda sai ayi auren dole kuma sai ga aure ya mutu, yarinya ba ta san namiji a gawan mata da shi, ka gani na aure na samun matsala. Na biyu kuma akwai aure kuma da yake mutu, akwai aure ka aure daya ba ka ciyar da ita ba ka shayar da ita, ka gani nan ma mutu aure tana iya zuwa.
Wani kai ya dauka cikin abubuwan da ka lissafa?
Gaskiya da ya dauka auren dole.
Masha Allah.
Auren doli.
Ana iya kiran ma da aron hu cikin garuruwan da ake auren doli kenan?
To da dai ana yin haka nan, amma ga yanzu abin ya fara sauki, da yake yanzu zamani ne kowa kan shawaye tsakanin mu mazan da matan kan mu ya waye, amma ga yanzu gaskiya akwai sauki kwarai insha Allah.
Malami na gaba, gabatar da su don ka ga masu wa
Salisu Garba wanda aka ce makaska.
To malam Salisu, ana ka tunani me ke kawo yawan mutuwa aure?
Yawan mutuwa aure abin da ke kawo ta dai, na ɗaya dai akwai ganganci, akwai sakaci daga mu maza har mata. Mutum ne wanda za zuwa wurin ki neman alaman ki ke ɗaya mace, baki san halin da yake ciki ba, yanzu ta shirya maki abubuwa ga sunan wanda ba su bane. Kina gani kina amincewa ki kai da ki ga abin da akwai sakar ciki abin. Wani abu shike kawo baraka ta shiga tsakanin ki da ke da
tunkahin auren ko ku bacin anyi.
Tunkahin auren ake samu wani sakaci ba a tantancewa. Na ɗaya dai yanzu alumi ba a tantancewa. Da dai an mutum ya zo neman alumi kawai ana maɗa da ɗaya sai a ɗauki ɗaya a bar shi. To ana taya sai a samu akasi. Wani kuma ganin wani rashin cidawa, wani kuma rashin sutura, wani rashin dai ganin ta zamantakewa dai ana tare ga ta nan ba ta daɗi ba. Dan da na zuwa lokaci zuwa lokaci abin sai ya zo lalace.
Kai me kai ɗauka yake saurin kawo kashe auren?
Abin da kika sauƙin kawo kashe auren irin wannan ne. To akwai ganganci cikin harakai. Mene ne ganganci cikin harakai? Abu ne wanda an yi shi ne dan a yi shi abu ya zo ya wuce ba. An yi shi ne a zanna zama sai abin da halin raye. Sai a kawo sakaci abin daga wajen namiji. Ya kawo sakaci, ya kawo ragon abu ga ta he. Mai yanzu mace in kana riƙe ta ɗan baka ci da ta baka sha da ta, dole abin da ta ga dama da ta yi ma. Kuma sai a ɗauki zahi ga zuciya nan sai a ce an sa kai abin da kawai na musulmi.
Masha Allah. Sake gabatar da kanka, ana ka ra'ayi me ke kawo yawan mutuwa aure?
Bismillahir Rahmanir Rahim. Ni ne Sani Musa, mai gyara radio da rekoda wanda aka sani Sani Prefe. Abin da ke kawo yawan mutuwa aure yanzu gaskiya, na ɗaya akwai talauci ga maza. Yaro yanzu ya hita ya bar uwaye ne ya tena ya samu kuɗin almi yanzu ya, amma ba ya rukon wannan yau da gobe, babu su gaba ne. Ya kashe kuɗi sai da jakka 300, 400 ne, 500 ne, yayi almi yanzu ya aje mace. Amma wannan yau da gobe ba ya da wata sana'a, yau da gobe wannan sai ta gagare shi. Dole kawai aka ce a zo mu zamna, an ce mu zo mu saba, zaman jin daɗi ya ƙare sai dai zaman hakuri. To in Allah ya sa ba su gamu ba da mai hakuri junansu. Rati rana ɗaya ma aka yi rishi ba ta ce ba da ta shiga kwakwa zo. Zancan rabuwa almi ya kusa tahuwa kenan. Shi kuma na ɗaya baya sana'a. Na biyu kuma akwai matan da ke waje. Budurwa za ta zuwa namiji, jawara ce budurwa ce za ta zuwa, ai tai mata abubuwa ga sunan tana gani kamar in ta je gidan mijin nan haka nan ne. Kai kuma ita ma macen akwai ta za ta taimaka miji ladabi a waje, sai an je gida kowa sai ya tara ƙari ne. Kekin tara naki ƙari, shi ya tara naki ƙari, kaga da ya sai an samu rabuwa wannan wura. Ni abin nan cikin biyun nan su ne nake ganin cinkayensu. Daga cikinsu ni dai zani hidda muku guda na ɗaya dai wanda ya fi ƙarfi dai daga gare shi da matasanmu yanzu, kai har ma mu gidazawa magidanta talauci ya fi ƙarfi. Saboda yau da goben nan ko doki ne ka ɗarme, yau da goben nan shi ne ke baka wahala. Bari ko kai ko ciyawa cika kiwa kana ba dabba, yau da goben nan ita ce ke da wahala. To in ba a kawo dogon haƙuri ba yanzu ne za a swabawa. To ni abin da na zaɓa ne fi ƙarfi bisa gare akwai talauci. Rishin abu ba da ya shiga tsakanin miji da mata, fa ba a zauna da shi sai wani ya bar wani.
To mun gode, za mu sake dawowa. Bari mu kawo ɓangaren abin da ya shafi mata a gurguje. Balaraba ko? Mene ne naki ra'ayi game da tsokacin da sauran mazaje suka yi?
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Gaskiya haka nan ne, akan maganar da Sani yayi kenan. Shi akwai harkar talauci ciki, kuma amma ƴan magana sun ce in ana hada baki rai bai ɓaci. Tsakanin mata da maza mu duka a ruhu a gama arhar makai juna asiri ne. kenan in kika yi tunani sai ki tunanin da yanayin samun mijinki
kafin ki zo wajen wannan tunanin ana kike tunani menene yake kawo yawan mutuwa a wurin
ai shine nake so in kwatanta maka ka gane kamar abin da ke kawo mutuwa arme yanzu ke kika amince soyayya kuka yi arme yanzu mijinki yanzu abin da yake samuwa yana kawo miki kenan radda bai kawo miki ba in dai har mai bada ne kenan radda kaga baka zo bai zo da shi ba kenan bai samu ba kenan sai ku hada kai ku ruha mijunan ku asiri sai ki yi hakuri kenan kin san me yi ne in kuma ba me yi bane tun harkokin san yana yi bai tunda wani namijin domin Allah bai da shi wani ku wallahi yana da yake hana iyalin shi saboda Allah ita kuma wata mace ni mace ce kuma duka ciwon iya mace na mace ne shi namiji shi namiji duk inda yake uba ne ita kuma mace duk inda take uwa ce kenan duka mu duka ba mai gudun wani kenan ka gane shi komai in ana hakuri insha Allah dadi ana cin madadi wata rana
Lami ana kira ayi menene ke kawo yawan mutuwa aure
to yawan mutuwa aure dai gaskiya a yanzu saboda tun a waje za a tsaya ba an idan mutun yana da kuɗi sai kaga ko budurwa ko bazawara sai kaga in yana da kuɗi ana son shi har akai ayi aure ba a tsaya an yi tunanin shin wannan idan na aure shi yana da auren nan zuwa can lokaci in ya dan samu aka sai haka kareya arziki ko kuma kudin sun dan rage sai kaji an ce kai bari dai kawai in rabu da wannan ban zaman wahala to mafi akasari an fi yawan samun irin sabani haka wasu suna yin aure na kwadayi gaskiya ba a tsayawa a tantance wannan mutumin kwarai ne idan na aure shi sai kin shiga ciki wani zai miki barazana da kudi duba kike wannan kudin idan kika shiga su za a baki me shi wani kawai barazana ne yake yi da kuɗi idan kika shigo kuma kin zama tuwan tishi
sai
ya rihe bakin aljihu
san kina ganin
tana an sai miki babban waya kina ganin kai wannan nayi kamun ha yanzu sai a sai miki buhun masara ko na dawa to ga gani shi yake sa ana samun sabani mafi akasari iyayen wasu idan suka ga haka an kawo madiya zantin waya babba kuma su basu ita yawa bata sai a ce mijin arziki ne sannan kun ba abin cike kawai bugu-bugu ba bincike wancan dan gidan wane ne aikin shi menene sana'a me yake ina yaje ya samu kuɗi yake wannan barazana da kuɗi sai kaga an yi auren nan sai zuwa can an shiga cikin aure sai kaga kawai an samu sabani
mun gode Labi Maryama Muhammad Rabu na kira ai me ke kawo mutuwa aure
to gaskiya ni a nawa ra'ayin nake gani abubuwan da ke kawo mutuwa aure su ne na farko dai akwai matsala wadda take hituwa daga bangaren sirkai wato uwayen miji walau magajiyan miji ko kannan miji suna taka rawar gani gaskiya wajen mutuwa arme saboda sai a kawo sarkuwa karamar sarkuwa ke babba sarkuwa ke zo kina sa'in sa kina takon saka da karamar sarkuwa kina ganin kamar ta mallake miki dani ta mishi asiri ne sai abinda kika ga dama ake yi ba ta la'akari da cewa wani bi rayuwar yanzu ta fahimta juna ce in aka samu fahimta juna tsakanin mace da namiji ana taruwa a ruha ma juna asiri sai ki wani abin sai aga kamar cewa namijin yayi shi nan ko kun fahimci juna ne ake yi amma ita uwa sai ta duki abin kai wani daban
waɗanda suke zama na gida guda yake magana ko kuku da kuwa da gidan shi
waɗanda suke zama na gida guda nake misali akai kuma sannan koda mutum in halin shi ne ko da a ce gida ba guda ne ba sai kiga suna ta wannan tsigumi ko da yaushe a kira namiji a ce mishi matarka ta haka matarka ta haka
dan Allah ku zo mu dan hanyar gyara da tana cikin bauta
masu sauraro saboda karancin lokaci a nan shirin zamantakewa na wannan mako zai dakata a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu daura daga inda muka tsaya Yanzu dai a madadin wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a maradin Jamhuriyar Niger Mansur Sani da bakin nasa da dukkan waɗanda suka yi hidimar kawo muku shirin kai tsaye ni Zainab Babaji ke cewa mu huta lafiya
to gaskiya saboda karancin lokaci ma ba za mu kawo sabanin masu sauraro ba dan haka ga takaitattun labaran duniya
Kai baba ta kace mataimakin shugaban kasar Amurka Kamala Harris da jam'iyyar Democrat da tsohon shugaban kasa Donald Trump na jam'iyyar Republican ba su taba yin tozali da juna ba sai a daren jiya 30 inda suka fara taho magana a fafata muhawara da za ta kai su ga tunkarar juna babban zaben kasa na 5 ga watan Nuwamba idan Allah ya kai mu.
Kamar sauraro iya abin da zamu iya kawo muku kenan, sai can daga dare za ku je mu dauke da wani sabon shiri inda zamu ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayinku akan wato muhawara da aka yi a nan Amurka. Amma da jin kowa da kowa, baba ya koma kirki sallama. Wassalamu.